من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمو دا كسانچيوا cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka, masallacin Bohol mai adireshin number 58 Real Quarters a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyar tarjumar Alkur'ani mai girma wanda muke yi a cikin wannan wata na Ramadan mai tarun albarka a daidai wannan lokaci. Kuma cikin wannan masallaci yau muna yi ni na Lahadi wanda ya daidai da 7 ga watan Ramadan. Yau hijira na da shekara 1445, hakan ya yi daidai da 17 ga watan 3 na miladiya 2024. Idan masu bibiyar mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafafen yaɗa bayanai na zamani, jiya karatu ya kamu ƙarshen suratul Ra'd, sura mai namba ta 13 a jerin giyar surorin Alƙur'ani mai girma daga sama zuwa kanta. Yau kuma insha Allah za mu je surar da take gabanta, ita ce suratul Ibrahim alaihi salam, ita ce sura mai namba ta 14 a cikin jerin giyar surorin Alƙur'ani mai girma. Suratul Ibrahim alaihi salam sura ce makkiya, tana da ayoyi guda 51 ko 52 ko 54. Abinda sura take karantarwa, al-maw'iz wa tazkir wal irshad, tana karantar da wa'azi da tunatarwa kuma da nusarwa. Alal wajhi allazi yafhamu kullu aqilin, bisa tafarkin da dukkan wani mai hankali zai fahimta. Bi uslubin hakim, da kuma salo na uslubi mai kyau. Bada'ati suratul karima, ita wannan sura mai tarun albarka ta fara bi tambihi ila ijazil Qur'an, wajen fadakarwa game da girma zaman Alqur'ani mai girma ga garabadau kenan. Wal imtinan bi anna ja'alahu bi lisanil arab, kuma Allah ta'ala ya ce Qur'ani ya sauko da shi da harshen Larabci. Wal iqadul mu'anidin, kuma da farkar da masu taurin kai. Bi anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma kana bid'an min ar-rusul, cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance shine farkon manzanni ba, hasali shine ma karshe cikin manzannin Allah fa kaunuhu bashiran amara amrun ghayru munafi li risalatihi kasancewar sa mutun ne bisa halitta to hakan ba zai kore ya shafi annabtarsa ba min indillahi ta'ala ka ghairihi min rusul nan ga Allah ta'ala kamar sauran ƴan uwansa manzanni wa daraba lahu mathalan bi risalati Musa kuma surar ta zo da buga misali bisa risalar annabi Musa alaihi salam ila fir'aun zuwa ga fir'aun li islahi hali bani isra'il domin annabi Musa yazo sanadiyar wa'azi a gyara halayen banu isra'il wa mau'izatihi iyahu da kuma wa'azin da shi annabi Musa yake musu bima halla bi qaumi nuhin irin abin da ya faru na halakar da mutanen annabi Nuhu da Allah yayi wa adin da kuma mutanen adawa mutanen annabi Hudu wa min ba'dihim da wanda suka zo bayan su wa malakati rusulihim min at-takribi da kuma irin gogormayar da annabawan suka sha wajen kareta su da akai wa tahaddasati sura am mashhada min mashahid al-akhirah kuma surar ta yi bayani game da abin da zai faru a lahira haythu yaltaqi al-ashqiya al-mujrimun bi atba'ihim adu'afa lokacin da Allah zai gwama mutanen banza mujrimai da mabiyan su wa zakarat ma yaduru bainahum min hiwar tawil kuma irin abin da zai faru tsakanin su na tsinenewa sai da kusurar ta ba mu labari yantahi bi takaddusu jami'a fi nari jahannam da karshe da duk wuta Allah ta'ala zai tura su suma darabatil ayat masalan li kalimatil iman sannan surar ta buga misali da kalmar imani ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa kalimatid dalal kuma surar ta buga misali game da kalmar bata ita ce shirka bi shajara al khabisa can ko bi shajara al tayyiba wa katimatis sura bi bayani masiriz zalimin yawmal jazaa wad din kuma surar ta yi bayani game da makumar azalimai a ranar alkiyama ita ce ranar sakamako an ce mata suratu ibrahim alaihi salam domin surar ta kunshi magana kan zaman annabi ibrahima da matarsa sara da kuma dan su annabi isma'il biwadin ghairi zizar'in sun zauna a wani kwari da babu bishiyoyi a lokacin shine garin makka wa shakara allah ta'ala ala ma an ama alaihi bil waladain kuma annabi ibrahim ya gode wa allah bisa baiwar da allah ya masa ta ayya guda biyu sune isma'il wa ishaq annabi isma'il da annabi ishaq alaihi wassalatu wassalam ma annahu qad warada ismu ibrahima 69 marra fil qur'an al karim hi sunan annabi ibrahim alaihi salam allah ya maimaita shi a qur'ani har gurabe 69 ana ganewa ambaton annabi ibrahim a qur'ani yazo a gurabe 69 amma ba surar da aka ce mata suratu ibrahima sai wannan sura din ana fahimta domin akwai tahowarsa da iyalinsa da saukarsa ta farko a garin makka da duk abin da ya faru a cikin sura din zamu ci karo da wannan labari insha Allah Allah rahma bismillah
bismillahirrahmanirrahim
na'am
alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
الله تعالى يبوء سورة ألف لام را wanda suna cewa Allahu a'lam bi muradihi bizalik Allah ne kadai ya san abin da ke nufi ga wannan harufa ana ci musu huruful mabani kuma ana ci musu muqatta'atul huruf malamai sun yi maganganu akan irin wannan harufa da Allah yake bude wa an su daga cikin surorin alqur'ani da su akwai surori sun kai 28 da Allah ya bude su da irin wannan akwai masu harufa daidai kamar nun da qaf da sad ana ganewa akwai masu harufa guda biyu kamar yasin da taha an fahimta akwai masu harufa guda uku kamar dasimi wannan tana da harufa guda uku kamar alif lam ra ita ma tana da harufa guda uku akwai masu harufa guda hudu alif lam mim ra tare da harfi guda hudu. Akwai masu guda biyar: alif lam mim sad, akwai kaf ha ya ayn sad. Duk haka Allah ya bude su ha mim ayn sin qaf, masu harfa biyar. To haka Allah ya bude wa ansurur alqurani. To malamai sun kawo tun lokacin sahabbai babban abun da suka rinjayar kaman Abdullahi dan Abbas da almajiransa, suna cewa Allah ne kadai ya san abun da ke nufi. Ana fahimta da ma Qur'ani akwai muhkamat, akwai mutashabihat. To wannan suna cikin mutashabihal min al-ayat, wanda wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah, ba wanda ya san cikakken fasarar sai Allah. Wannan shine matafiyar Abdullahi dan Abbas da sauran almajiransa. Amma duk da haka akwai masu zurfafa bincike domin ka'idar fa'tabiru ya ulil albab, ko kuma afala tadabbarun alquran. Irin masu zurfafa bincike to sun yi ta bincike game da me surrun irin waɗannan harufa da Allah yake bude wa an surori da su. To duka sun tattare maganar an dunkule da cikin abubuwa guda biyu. Abu na farko zai zama ijaz ne lil arab fi bidayatil islam, gajiyar da larabawa a farkon musulunci da ma'aiki zo ke karanta alqur'ani. Ai suna cewa sha'ir, qur'ani waka ne. Suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar, mutun ne ya koya masa. To sai Allah ta'ala ya sako irin waɗannan harufan, duk da cewa su larabawa ne, masu fasaha ne, qur'anin ma ya sako ya same su da yaren su. To sai Allah ya kai irin wannan su harufa mai Allah yake da alif lam mim, ga dai alif, ga lam, ga mim, duk harufan su ne. Alif da lam da mim tun kafin Allah ya saukar da alqur'ani harufan larabawa ne. To amma he su kasa gane mai Allah yake nufi, kaga an kai su makura tabbacin cewa qur'ani maganar Allah ne. Ko ga ha, ga mim, sai a ce mai Allah yake nufi, he su kasa. Ko kuma ga ya, ga sin, kamar ya sin, sai a ce mai Allah yake nufi, he su kasa gane ma'anar. To dan a nuna musu kan cewa qur'ani ba maganar dan adam bane, ga dai harafin ka ne tun kafin zuwan qur'ani. To an zo an ce mai wannan harufan yake nufi, an kai ka bango ka kasa amsawa. Babu shakka gajiyarwa ce daga Allah zuwa ga masu adawa da alqur'ani. Ana fahimta, wannan shine kusan mailin binciken malamai na farko. Abu na biyu kuma suka ce duk inda wannan harufan ya zo to suna da alaka da alqur'ani. Daga an ambaci wannan harufan a galabiya abinda zai zo gaba maganar qur'ani ce. Alif lam mim, sai aka ce zalikal kitab. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sai aka ce nazzalal kitaba bil haqq. Aka ce alif lam mim sad, sai aka ce kitabun unzila ilayka. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, kitabun ukimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam mim ra, tilka ayatul kitab. Ai aje ku ko an gane ko, ai misalin ya fito. Saboda irin wannan suna da alaka kai tsaye da maganar alqur'ani, kamar yasin wal qur'anil hakim, sad wal qur'ani zikr. An fahimta, wannan duk haka abin yazo. Yesu suka ce to abin iya da alaka da qur'ani kai tsaye, duk inda aka kawo wannan harufan to maganar qur'ani ce za ta biyo baya. Kamar nan Allah ya ce alif lam ra, sai aka ce kitabun anzalnahu ilayka, wannan littafi ne da Allah ta'ala ya saukar gare ka ya rasulullah. Ana fahimta, to wannan abu guda biyu kusan shine abin da za a ƙara fitowa ɗaliban ilimi fili a kansu, domin bincike ne na ilimi ya tabbatar da su. Allah ta'ala yake cewa alif lam ra, Allah ne kadai ya san abin da ke nufi da wannan harufa. Sai Allah ta'ala ya ce kitabun, an kawo shi bin nakira litta'azim wal ijlal, wani irin littafi ne. Kamar a ce ar-rajulu, a ce rajulun. To a larabci kalmar rajulun ta fi nuna girma da kambamar mutum, akan a ce masa ar-rajulu. Ana fahimta, idan aka ɗauke alif da lam na ma'arifa, to ana nufin wancan abin da ba a samu alif da lam ba iya da girma ko baka san shi ba baka san matsayin sa ana fahimta yasa anan Allah ta'ala ya maida qur'ani bin nakira kitabun wani irin littafi ne mai tarun albarka wani irin littafi ne mai tarun girma sai Allah ya ce anzalallahu ilayka wanda Allah ya saukar zuwa gare ka wannan kafu din damir ne wakilin sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kitabun anzalallahu ilayka littafin alqur'ani ne da Allah ta'ala ya saukar zuwa gare ka kamar mai tambaya zai ce dan wani dalili me dalilin sauko da alqur'ani sai Allah ta'ala ya ce li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur wannan shine babban aikin da alqur'ani yake ya fudda mutane daga duhu zuwa haske ana fahimta lokacin da manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam ya sawo mutanen da ya sawo mu ba irin ta'addancin da ba su yi suna kisan kai suna shan giya ana gaba ana yaƙoƙi na kabilanci ba irin ta'addancin da ba su yi amma zuwan alqur'ani sai ya gyara su sai suka zama ƴan uwan juna ana fahimta har suratu ali imran take ba mu labari Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuruni matallahi alaykum iz kuntum ma'adaan fa alafa baina qulubikum kutina irin ni'imar da Allah ya muku da kuna abokan gaba tsakanin wannan kabila da wannan kabila ana rigima ana kisan kai tsakanin wannan gida da wannan gida ana gaba tsakanin can da can ana gaba to sai Allah ya ce sai wannan gaba ta gushe ku tuna fa da can fada kuke yi akwai kabila da sun ga shekara sama da 40 suna rigima a junansu kuma rigima ta kabilanci sai Allah ya ce sai nan muku ni'ima gashi yau kun zama ƴan uwa fa asbahatum bi ni'mati yakwana kuka zama ƴan uwan juna in an taba wane tamkar an taba kowa ne ana fahimta kun ga zuwan alqur'ani da manzon Allah ya fito da su daga wancan duhun zalincin na kisa da gaba da shan giya da zina da waye da waye ya kawo su zuwa ga hasken kaunar juna da bautawa Allah shi kadai da bin manzon Allah da girmama iyaye da tausayawa marayu da tausayawa miskinai da girmama na gaba kaga wannan haske ne wannan iya cikin amaliyatul alqur'an amaliyatul qur'an iya cikin aikin da alqur'ani yake yayi sanadira fitar mutun daga duhu zuwa haske duhun nan kala kala ne akwai duhun zalunci akwai duhun shirka akwai duhun bid'a akwai duhun gaba akwai duhun hasada akwai duhun kaza da kaza to abinda ake bukata ko abinda malamai suka ce har in dai qur'ani yayi tasiri gare ka to duk irin waɗannan miyagun dabi'u da da kai da kwansu to qur'ani zai wanke musu Qur'ani zai tafiyar da su zaka zamto tamkar wadancan sahabban da Qur'ani yake cewa da abokan gaba ne da kuma Qur'anin yazo sai mai da su ƴan uwa ku duba da an rayu tsakanin su na Abubakar su Bilal bin Rabah irin su Usman bin Affan irin su Abdurrahman dan Auf irin su Umar dan Khattab da can duk gaba ake a jurin su amma zuwan musulunci da manzai suka zama ƴan uwan juna har sai na Abubakar ke fudda dukiyar sa ke ƴanto waɗanda aka kama a matsayin bursunonin yaƙi cikin musulmai ya dinga fitar da dukiyar sa iya ƴan tosu san zama ƴan uwa musulunci ya hada su yasa musulunci ba addinin gaba bane ba addinin rigima bane a'a shi hasali musulunci rigimar yake kashewa gabar yake zubawa ruwan sanyi amma babu gaba a musulunci har kullun wanda ya sani to ana buƙatar ya fi kowa zama mai kyakkyawan hali mai haƙuri mai kau da kai mai yafiya domin kai ka fahimci abin da wancan bai sani ba amma idan ka biya shi akan bambanci na fahimta ko na ra'ayi shi ilimin sa kenan bai je gunda ka je ba to idan har ka biya shi akan wannan mas'ala kuka daina gaisawa ko kan kai kai sallama baya amsa ma ko baka mai sallama to kai ma ka sako da kanka kasa ka zama shikenan a har kullun ilimi da alqur'ani da bin sunna iya gogewa dan adam dukkan wani mummunan hali a zuciyarsa mu duba shi kansa mai gida sallallahu alaihi wasallam mai bi faru da shi ba har attempt na kisa a masa ya je ba'if an jefe shi an fasa masa goshi a lokacin in yace Allah waɗannan mutanen duk su halaka wallahi ba mai kwana da ransa a cikin su amma hasali ma me yake musu addu'a yake musu Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka shiri waɗannan mutanen ba su san ni waye ba san matsayina ba ne da sun san ni waye ba za su jefe ni ba ga annabi Yusuf alaihi salam an yi attempt a kashe shi an jefa shi a rijiya an sai da shi a matsayin bawa kuma ƴan uwansa ya samu dama a kansu zai iya komai a kansu amma sai ya ce musu la tathriba alaikum al-yaw zargi ma babu tsakaina da ku a yau hasali ma ku ji ya gafira Allahu lakum ku ji Allah ya muku gafara saboda ka duk wanda ya amsa sunan malinta ko mai da'awa to ana buƙatar halinsa ya bambanta na al'umma ya zamto mai haƙuri ya zamto mai kauda kai ya zamto mai yafiya domin Allah ya dora ka a wani matsayi da al'umma da yawa ba su je shi ba kuma Allah ta'ala ya sama wata riga ta rufin asiri da bai sa kowa daga cikin bayinsa ba amma abin mamaki kaga wani ya maida mimbarinsa na juma'a go rigima da mutane gun fada gun zagi gun habaici ai kafi karfin wannan wani ya maida kujerarsa ta ta'alim ko ta darasi ta zama gun maida martani ko gun tallata wani dan siyasa ko gun habaici ga wani ai kafi karfin wannan Imam Ahmad dan Hanbal yake cewa duk mai da'awa akan alqur'ani da sunna to ya san fa shi wakilin Allah ne da manzon Allah kai wakilin Allah ne kai wakilin manzon Allah ne ba wani a gaban ka in ba Allah da manzon Allah ba ba wani wanda ya isa ka zo ka ce wai za ka mai da mimbarin juma'a ko kujerar ta'alim gun tallata shi ko sai ka wanke shi kowa iya son sa wallahi babu shi qur'ani yanda ka san gare da haka yake tafiya yake yi baya kaucewa kowa duk abin da ya samu sai ya fice ta kansa sai dai in ka ji an amfaci laifinka kai ka gode wa Allah ka gyara in ka ji daidanka ka gode wa Allah ka nemi Allah ya tabbatar da kai amma qur'ani ba wanda ya bari saboda ka qur'ani aikin da yake yi fitar da mutane daga dufai na zalunci da abubuwa marasa kyau yazo ya tsaye da su akan hasken imani hasken sunna hasken qur'ani hasken tauhidi hasken soyayyar juna hasken taimako hasken kaza da kaza da kaza to wannan aikin alqur'ani kenan sai Allah ya ce bi izni rabbihim ai bi amri rabbihim duk wanda ya dau nauyin da'awa iyayi to umarnin ubangiji yake cikawa Allah ya ce annabi ya ce to aikin annabawa ne wanda dan wannan dalilin Allah ya aiko su ya ba su risala ya ba su mu'jiza ya ba su dukkan kariya dan zo su isar da sakonsa gun bayin Allah da umarnin Allah yasa ma'aikin Allah in an ce kaza yayi shiru to wahayi yake jira Allah ya masa ba su da wani ra'ayi ba su da wata magana ta san ruwa ta san rai su sai Allah ya ce bi idin rabbihim ila siratil azizil hamid suna kira zuwa ga tafarkin al-aziz mabwayi al-ghalibu kina wanda yake darin jaye al-hamid abun godiya to suna kira zuwa ga tafarkinsa shine Allah subhanahu wataala ana fahimta na amma ya ta goma la
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الله يتي الله نان انتي الله اطفيلي تم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله كنا akwai kuma qira'ar da aka karanta Allahu ya zama mubtada bi izini rabbihim ila siratil azil hamid sai a ce Allahu kuma an fahimta wannan abafi akai bisa abin da ya gabata wanda suke ce Allahu kuma mubtada ne ana fahimta to shi Allah subhanahu wataala buwayi gagar misali shine Allah kuma wannan shine suna gagar ba da cikin sunan sa allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wanda Allah ta'ala shi ne mamallakin abin da duk suke samai gaba daya madin tadullu ilal umum ba wani wanda ya kubuta daga shi ba bawon Allah bane ba wani wanda ya kubuta daga shi ba halittar Allah bane ba wani wanda ya kubuta da ba Allah bane yake juya shi babu shine ma'anar zuwa da mahadin da masu hankali da marasa hankali da masu motsi da marasa motsi duka khalqan wa mulkan wa abida duka Allah ne ya halice su kuma bayin Allah ne kuma Allah ne mallake su ana fahimta shine ma'anar Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke samai gaba daya Allah ne mallake su Allah ne ya halice su kuma Allah ne yake mulka su hakanan duk abin da ke cikin kasai Allah ne ya halice su Allah ne yake juyi al'amuran su kuma gaba daya makoma su suna ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa wailun lil kafirin bone na azaba shiga uku na azaba ya tabbata ga kafirai wailun lil kafirin dukkan wani kafiri to Allah ta'ala ya ce a masa albishir da azaba mai radiya gobe alkiyama azaba ta tabbata ga kafirai daga Allah azaban nan azaba shadid azaba mai tsanani wanda gaba daya za ta hayyara su ta tagayyara su ta batar da mutun dukkan abin da aikata na fasadi a duniya zaman wuta na sakan daya iya mantar da dan adam ko da shekara dubi a duniya ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallam a samu mutum da bi fi kowa jin dadi a duniya da walwala kuma yayi rahin sa'a ya je wa Allah ba daidai ba a tsoma shi a wuta manzon Allah ya ce a tsoma shi a wutar jahannama kamar sakan daya sakan na agogo a fito da shi a tambaye shi me ji dadi sai ya ce wallahi yanzu ma ya fara jin kalmar bai santa ba kaga Allah da ya ce ita misalin lahira akan duniya to dan rayuwa ce yar kadan kuma haka ne ka shekara 100 sannan wata 100 to sai Allah ta'ala ya mantar da kai dukanta a rayuwar sakan ɗaya na wutar jahannama kaga me zaka bata rayuwarka akan wannan zaka dinga kutsa kai cikin haram a kullun kana yi wa kanka illa kana yi wa kanka tabo mai muni a gaban Allah akan wannan rayuwa wani akan wannan rayuwa temporary life din nan sai ya kiyaye kisan kai ya kashe mutum akan wannan rayuwa wani ya sabauta mutum ya je mai asiri ya mai sihiri ya mai tsatsuba ya gusar da hankalinsa akan wannan duniya wani akan wannan duniya zai yi gaba da wani su ba sama shekara da shekaru ba sa magana akan wannan duniya ita duniyar nan ma'aikin Allah yake cewa da tana da kima a gun Allah kamar fiffiken sauro duniya kimarta a gun Allah in ta kai fiffiken sauro kima a gun Allah to da ba kafiri ɗaya da zai samu ruwa ya sha a duniya babu shi to amma rashin ganin girman duniya da Allah baya ganin girmanta yasa arzikin ma yawanci a hannun kafirin yake yasa dama yake cewa Allah iya bada duniya liman yuhibbu man la yuhibbu Allah iya bada wannan daudar duniyar ta arziki ga wanda yake so ga wanda ma baya so amma wala yutiddina illa liman yuhibbu Allah baya biya mutum addini sai wanda yake so yasa duk mutumin da yake addini yake kula da musulunci yake addini a kai da kafa to alama Allah iya son sa kuma duk wanda Allah yake son sa ba zai azabtar da shi ba Allah ta'ala ka so mu Allah ka so mu samu rahmar kai Allah saboda kada mu yadda wannan duniyar ta bata mana lokaci a yanwa wallahi rayu duniyar nan mafarki ce yasa wanda daga cikin magabata daliban suka ce siflana duniya ka siffanta mana duniya da yaya zamu dauke ta sai ce ka ahalamin na'imi ita duniya kamar mafarki mai bacci ce shine kawai fasara da zaka yi wa duniya ku duba bara'i yanzu fa ana ta maganar janar Muhammadu Buhari ba duk abin da za a ce Buhari 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 bara'i yanzu na abin da ake faɗa ke to amma yanzu fa sai kai watan duniya baka ji an kama sunansa ba ana fahimta gashi da ransa ba da lafiyarsa amma abin da ake ambatonsa jiya yau ba shi bane kuma wani ne a kuma shi ma wani da yake gun Allah ya mana tsawon kwanaki ma haka zai zama sai ka ji shi ma an ajiye shi wani ake ambato wannan kadai ya isa ya nuna ma kan cewa duniyar nan ba gun ba wa amanna ba ce ba a bata amanna a yau kai ne gobe ba kai bane a yau kai ne in an jima ba kai bane nawa aka yi wanda sun rike mukami su ne masu fara aji amma duniya ta gabayar su suna nan da ransu yanzu ba su isa ko unguwar su ba da umarni ba amma da ƙasa gaba ɗaya ko jiha gaba ɗaya suke ba da umarni a bidole dawa ne in ana maganar kuɗi a layinku ko a unguwar ko a garinku su ne a gaba amma yanzu ko labarin su ba ka ji a duniya ta aje su ta dauko an su ta dora su a gaba to haka take bata da tabbas kar ka bata lokacin ka kanta ka bi Allah ka bi manzon Allah ka zauna da kowa lafiya kai kokari mutuwa ka bar abin yabo ga al'umma wannan shine ribar rayuwar duniya a ce wane ya mutu kai alhamdulillah wane mutumin kirki to wannan yafi komai riba a duniya amma kar ka yadda ka mutu mummunan halin ka yi gaba wane ai su ne masu kaza ai irin su ne kaza kuma ka mutu to wannan bala'i kan bala'i kenan to ma'aikin Allah iya cewa sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka wuce da wata gawa a gaban sa sai yaji maraka gawan suna yabon gawa ka ai wane wannan manna margayi mutumin kirki ne mutumin kirki an yi rashin mutumin kirki suna ta jajjabi sai ma'aikin Allah ya ce wajabat wata rana ma aka sake wucewa da wata gawa sai kuma ma'aikin Allah ya ji ana ta fadar mummunan halin wannan gawar ka ai wane sune masu bala'i sune masu kaza nan ma sai ma'aikin Allah ya ce wajabat to Umar dan Khattab iya kusa sai ya ce manzon Allah an wuce da gawa ana yabonta ana yabon alkhairinta ka ce wajabat wannan ma an wuce ana fadar sharrinta da mummunan halinta ka ce wajabat sai ce ita waccan da ake ambatonta da alkhairi to tun a duniya kabarinta har gaban Allah da alkhairi za ta shi ma'ana wannan alkhairin ya wajaba kanta za ta yi da shi ita waccan kuma da ake fadar sharrinta ita kuma da sharrin za ta zauna a kabari da sharrin kuma za ta sha gaban Allah domin antum shuhada'ullahi 'alal ars manzon Allah ce ku ne wakilan Allah a bayan kasa kuma idan ka mutu baka isa wai girman kai hana mutane fadar halinka ba in ka shuka mummuna wallahi mummunan nan zai fito ana fada in kuma alkhairi ka shuka alkhairin nan zai fito ana fada haka wata rana Allah ta'ala ya tura mala'iku su dauko ran wani bawan Allah suka dauko ran sa sai Allah yake tambayar su ba dan bai sani ba al'ummar da wannan bawan Allah ya rayu a cikin su da ya mutu me suke cewa ya suke cewa ubangiji ai suna tayaban mutumin nan suna ta cewa su rasa mutumin girki sai Allah ya ce mala'iku to su da suke yabon sa sun san ni kuma me tsakanina da shi a matsayina na mahaliccin sa sun san ni me yake min na laifi suke yabon sa sai mala'iku suka ce Allah ai su zahiri suka sani abin da ya fito a fili suka sani amma kai abin da yake rufe kai ka sani sai Allah ya ce to tunda har ya zauna da bayina lafiya har suna yabon sa kan ayyukan alkhairin sa to ni ma laifin da mun yafe masa saboda ka zama da mutane lafiya alkhairi kar ka yadda a ma shaida na rigima da al'umma kar ka yadda a ma tambari na fada da mutane ba daidai bane ka hakura ita duniyar wata rana sai labari ka jure ka danne kai hakuri ka bar abin yabo mai kyau bayan ka mutu to wannan zai sa Allah ya ma gafara zai sa Allah ya ji kanka zai sa Allah ya rahamta ba an fahimci wannan to Allah ta'ala yake cewa shine mamallaki na samai da kasai da abin da ke cikin su gaba daya bone na azaba ya tabbata ga kafirai kuma bonen mai tsanani a gobe alkiyama Allah ya tsare mu na'am aya ta gama
alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id
Allah ce wadancan kafirai da za a azabtar da su azaba mai tsanani to ga irin dabi'un su nan ga irin halayyar su nan sai Allah ce allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah daga cikin alamar su da zaka gane su sune suke fifita rayuwar duniya akan lahira ayyaktaruna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah su ilimin su ya tuki a gidan duniya amma game da lahira ba san komai ba ba ruwansu da addini daga an fara magana addini wani layi malamai ne ai wani aikin malamai ne ba mu ba daga an fara magana addini sai ya zama ba gidaje amma magana duniya shi update na komai ba abin da bai sani ba to alama ce ta wannan dan adam in ya mutu da irin wannan yanayin akwai yiwuwar Allah ya azabtar da shi ana fahimta yasihibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah yanzu misali wani duk da azumin watan Ramadan idan ana maganar kwallon kafan Yahudawa zai iya hakura ya je ya zauna ya minti 90 a kallo amma minti 45 ko 50 na karanta alkur'ani ba zai iya zama ba kuma dan lokaci ne kankani kuma a cikin wata mai albarka amma wani zaman nan na minti 50 wallahi ba zai iya yi ba amma zai iya sawaye a gabe awa biyu iya danna dade kuma a galabiya duk haramun yake kallo a waya ko duk inda yake kada gangar iblis iyagun an bayyana kaga wannan ko kaki ko kaso zaka ce yasahibun alhayati duniya alakhirah duk inda ake wani abu na duniya da sharholiya suna gun amma maganar addini ba sa gun saboda duk inda Allah ya ma baiwa kake kula da addini akwai rabon addini a rayuwanka ko na lokacinka ko na dukiyanka ko na hikimarka ko na mulkinka ka gode wa Allah akwai dewa da Allah bai ba su wannan baiwar ba wani lokacin ma da Allah ya bashi awa 24 a dare da yini ko minti 30 bai iya biyo addininsa amma a duniya duk yake tafiyar da su to kai kai wa Allah godiya cikin Ramadan da wajen Ramadan kana da gunta alim kana da gundarasi kana da gun malamai kana bibiya kai kai wa Allah godiya da wahala ai sallar jami'i ba kai za a je janaiza da kai za kai kaza to waɗannan abubuwan karkare na su ka rike su alkhairi ne akwai al'umma da yawa daruruwa miliyoyi wanda ba sa cikin masu aikata wannan alkhairin kai da Allah yawa wannan baiwa karewa godiya Allah godiya kuma ka nemi sabati agun Allah ka cika da irin wannan saboda ka daga cikin alamar su shine suna fifita rayuwar duniya akan lahira duk inda harkar duniya ta zo su ne a gaba amma maganar addini da lahira ba su san komai ba su ne a baya ba abinda suka sani to alama ce ta wanda Allah ta'ala zai musu azaba a lahira wa yabghuna ha'i waja alladhina yasahibuna alhayata ad-dunya al-akhirah wa yasudduna an sabilillah kuma wani halin su na gaba suna toshe hanyar bin Allah duk inda so ga za a yi wa addinin Allah aiki to ba sa so duk inda addini da ma'abota addini za su ci gaba to ba sa so ko direct ko indirectly ko su fito karar su yaki addinin ko ta karkashin kasa su yaki addinin da ma'abota addinin to shi ma alama ce ta mutum ba zai wanye lafiya a gaban Allah ba waye bugun hayi waja kuma halin su na gaba suna nema dole sai sun yi wa musulunci penti baki suna neman wata karkacewa wani abu wanda zai sa musulunci ya samu dakushewa a kullun irin waɗannan abubuwan suke ne ba su dinga cewa ai tsaurin addini ai an fiye matsawa ai an fiye kaza duk wai suna neman su kawo wa musulunci wani khalal ne wata kofa wata baraka wanda ba sa bin addini za su rike su dinga sukan addini da shi shine wai baguna ai waja a kullun suna neman wata karkacewa shine mayil suna neman addini zama karkatacce ko suna neman wata karkata su lika wa addinin duk alama ce ta wanda Allah ta'ala zai musu azaba a lahira irin su yawan su sai Allah ta'ala ke ce ulaika fi dhalalin mubaid wadannan suna cikin bata mabayyani suna cikin bata mai nisa an bayyana suna neman kafa wanda za su rike ta su soki addini fi nafsiha la yadruha man khalafaha manzon Allah ya ce kuma duk wanda suka rike addini da gaske to irin waɗancan miyagun cutarwar su ba za ta amfani ba za ta shafe su ba ka tsaya kai dan Allah sai Allah ya baka kariya ana fahimta saboda haka Allah ta'ala da ya halicci kowa ya halicci addini to shine yake biya masu addini kariya ko an so ko ba a so ba to Allah da ya addinin kuma ya ce ma'abota addini su ne gaba a gunsa to shine dau nauyin kariya ga masu addini kuma ana fahimta na'am aya ta gumala
wa ma arsalna rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha
Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin bamu aiko wani daga cikin manzanni ba illa bi lisani qaumihi face da harshe na mutanansa duk annabi in yazo to da yaran mutanansa zai wa'azi ana fahimta annabi Musa da yaran wannan al'umma zai musu karatu annabi Isa da yaran al'ummarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yaran larabci yayi domin shine yaran al'ummarsa dukkan annabi Allah bai turo shi da wani yare in ba na al'ummarsa ba illa bilisani qaumihi illa bilugati qaumihi kenan da harshe da yare da luga ta mutanansa da shi zai musu karatu da shi zai faɗa musu Allah liyubayyana lahum domin ya musu bayani daki daki cikin abin da Allah ta'ala yake so. Ana fahimta? Ai liyufahimahum ma atabihi, domin ya fahimtar da su cikin sakon da Allah ta'ala ya zo da shi. Kun ga cikin hikimar Allah, Qur'ani ba larabe ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba larabe ne, amma akwai mabiyansa da yawa wanda su kun ba larabcin suke ji ba. Ana fahimta? Ko musulmai ne, ta ya za su fahimci sakon da Allah ya kawo? To kowace kabila, kowace al'umma, sai Allah ya tada malamai a cikinta domin su fassara muku wancan yaran da ba naku ba, domin kuma zama abin sauki, abin sauki wajen fahimtar addini a gunku. Yanzu wani in ya ji muna wannan Hausar sai ya dauka gwaranci ake bai sani ba, shi abin da ya fi sani yaransa wanda za a mai karatu ya gane da shi. Kai ma an ka je wajen wani suna tafsiri, sai dai kana jin koyi ana karanta ayoyin, amma duk shi ba abin da za ka gane, don ba yaranka ba ne. To iya cikin mu'ujiza ta Alƙur'ani da manzon Allah, illa bilisani qaumihi din, haka ne. Karka ce ai akwai kabilu da yawa ba larabawa ba, haka ne. To amma sakon bai je musu ba? Ya je, sakon ya je. Ba wani yare a duniya da yake da girma wanda ba a fassara Ƙur'ani da shi ba, babu shi. Yanzu misali, da a ce wannan tafsirin gabaɗaya da larabci muke, aran ma dama da larabci ke karanta Alƙur'ani, ni ma ƙarin bayanin na juye da dinga yi da larabci, to da ƙyar za a samu mutum 20 ko 30 su gane abin da yake. Wani sai dai ya zauna dai don ibada kawai, ya zauna ya ji Ƙur'ani ya tafi yasa gida. Amma da Allah ya sa abin zai zo kusa da kai, sai ya ƙaddara kowace ƙabila akwai malamai za su karanto, Allah ya buɗe musu ƙwaƙwalwa, kuma zo su muku bayani ta inda za ku gane. Wani ya cin hikimar musulunci, iya cin abin da ya kamata mu ƙare wa Allah godiya. Da Allah ya ce bai yadda a fassara Ƙur'ani da kowane yare ba sai larabci, ai da yawa ba za a san Ƙur'ani ba, da yawa abin da za ka ji ya ƙara ma imani ba za ka ji shi ba, don ba yaranka ba ne, ba ka san abin da ake faɗa ba. Ana fahimta? Kamar shekaran jiya na ganin tafsirin wani malami, an ce wani irin sabon alhaji ɗin nan ake karanta masa karatu wai na yau da gobe ba na addini ba, in ka je maka ka yi kaza ka yi kaza, in ka ga mutum iya kuka a maka, to an ɗan ɗauke masa an mai sata ne, an ɗauke masa lalitarsa ta kuɗi, to sai ya kama duk wanda ga iya kuka haka aka masa. To sai sai ga limamin harami Abdurrahman Sudais iya karatu ya iya kuka, yake shi ashi ma sun mai sata wancan, shi ma sun sace mai lalitarsa, sai ya sa yake kuka. An fahimta? Kaga shi iya iliminsa kenan, abin da ya sani, abin da akuya masa kenan, bai san wani abin da ba wannan ba. Saboda haka shi yare wanda za a karanta maka fahimci addini, to Allah ta'ala ne ya sauwaƙe wa mai ma bayanin ka gane. Inda hira ake ta yau da gobe, to akwai abubuwan da yawa da wani malamin ya faɗa ba za ka gane abin da yake ba. Amma da yake saƙon Allah yake karantawa, shi Allah ya buɗe bakinsa ya yassare masa kalmar da za ka fahimta, kai ma sai Allah ya kusantar ma da fahimtar ka gane duk ka'idar da idan saƙon Allah ya je ya same ka. Ana fahimta? To Allah ta'ala ya ce ba wani manzo da muka turo face mun turo shi da yaren al'ummarsa, illa bilisani qaumihi liyubayyana lahu, ai domin ya fahimtar da su abin da Allah yake nufi. Duk da haka fayudhillullahu man yasha, daga cikin wannan al'ummatai na manzo na manzani da suka same su, akwai waɗanda za su bata cikin ilimin Allah, dama batattu ne tun halittar su. Allah ya ta'ala ya sa mala'ika ya rubuta su ba 'yan aljanna ba ne. Allah ya raba mu da irin wannan mutane tun farko, tun halittar su, dama Allah ta'ala ya kaddara 'yan wuta ne, kamar yadda yake faɗa cikin suratul a'raf, walaqad zara'na li jahannama kathiran,
walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-insi,
na'am,
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
Allah ya ce hakika zara'ana li jahannam, mun tsirarwa wutar jahannama, ma'ana mun halittarwa wutar jahannama, kathiran min aljinni wal ins, dewa daga cikin mutane da aljanu su da madan wutar Allah halice su. Allah ya sa ba mu a ciki. Sai Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da zuciya amma zuciyar ba ta fahimtar komai na addini, ba abin da take ganewa. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, suna da ido amma ba sa ganin gaskiya. Walahum azanun la yasma'una biha, suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya. Sai Allah ya ce ulaika kal an'ami, irin waɗannan kamar dabbobi suke. Balhum adall, har ma sun fi dabbobi bata. Duk mutumin da baya gane addini, to sai Allah ya ce dabba ma ta fi shi ma, ya ma fi dabba bata. Ulaika humul ghafilun, waɗannan su ne gafalallu a gun Allah. Duk mutumin da baya gane gaskiya, baya gane addini, baya ganin gaskiya da idanuwansa, baya jin gaskiya da kunnuwansa, baya kaza baya kaza na alkhairi, to sai Allah ya ce wannan kamar dabba yake. Ana fahimta? To Allah ta'ala sai yake cewa li yubayyin lahum fayudhillullahu man yasha. Cikin hikimar Allah akwai waɗanda dama tun halittar su a ɓatattu Allah ya halice su kawai. Wa yahdi man yasha, akwai wanda kuma Qur'ani da wa'azi zai zama to sanadiyar shiryarsa. Akwai da wani bauɗaɗɗe ne amma Qur'anin sai ya gyara shi, sai wa'azin ya gyara shi, sai tasirin musuluncin ya miƙar da shi. Ana fahimta? Wa huwa al-aziz, Allah shine mabwayi fi mulki, cikin mulkinsa. Al-hakim fi sun'ihi, kuma Allah shine mai hikima cikin duk abin da yake aikatawa. Wa fi kulli shay'in hu hakim, dukkan wani aiki to Allah mai hikima ne a kansa. Duk abin da Allah yi to akwai cikakkiyar hikima da Allah ne kadai barwa kansa sani. Akwai abin da Allah zai buɗa muku ku gane hikimar, akwai abin da Allah zai zabo an su daga cikin bayansu ya buɗa su gane, akwai abin da Allah zai rufe kowa ma ba zai gane ba. Abin da kake ake so da kai kai imani kai ka bi Allah. Allah ya samu dace. Na'am, aya ta gaba.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
Allah ya ce walaqad arsalna Musa bi ayatina, hakika mun aiko annabi Musa da ayoyinmu. Annabi Musa an bashi mu'jizozi, aqalla Qur'ani yazo da ambazon guda 9, 9 ayatin bayyinat, an bashi mu'jizozi guda 9. A suratul A'raf Allah ya ambaci wa'ansu, wanda yake cewa wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasrana biha,
wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin fa arsalna 'alayhim الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
أتشكين قد ترى وانا آيات زودة قد أبير فأرسلنا عليهم الطوفان أن أيكا مصدروا ما ماكو روا domin ya zama to aya su kula su dawo daga saban Allah. Wal jarada, sai ga fari, duk inda suke fari sun baibaye su. Wal kummala, sai kwarkwata, duk inda mutum ya fito kwarkwata tana biye da shi. Wad dafadi'a, sai kwadi, duk inda mutum ya zauna kwado kwado. Wad dama, kuma Allah ya jarabe su da jini, kuma duk abin da za su sai kuma jini. Sai Allah ya ce ayatun mufassalat, ayoyi ne wannan ta bi wannan, wannan ta bi wannan. Annabi Musa duka an bashi wannan mu'jiza ta biyar da ta shida, kuma ta shida da ta bakwai ga al-yadi wal asa. Annabi Musa an bashi mu'jiza iya fito da hannunsa sai ya zama mai haske, ba wanda zai iya kallonsa, iya ajiye sanda sai ya zama micijiya, ya dauke ta ta koma sanda. An bayyana an samu mu'jiza guda nawa? Guda bakwai. Ta takwas infilaqil bahar da ya dausan dare ya biki kogi da shi sai ga hanyoyi sun bazo akan kogin wannan mu'jiza ce ya dausan da ya buga ruwa sai hanyoyi su bayyana ai sai mu'jiza daga Allah wannan to ta zama ta takwas to ya kamata ku kawo ta taron kuma a cikin tara dai na ka guda takwas ai nayi kokari a kawo dayar dayar ita ce ita kanta littafin at-taurat an gane ku ita ma mu'jiza ce ana fahimta ta wani sunan tisa ayatin bayyinat anan sai yake cewa annabi Musa ya zo da ayoyi qala Musa walaqad arsalna Musa bi ayatina mun aiko annabi Musa da ayoyin mu an akhrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur Allah yace ka je ka karanta musu at-taura ka musu bayani sai ta zama sanadiyar fitarwa ansu daga duhun zalunci zuwa gaskiyar imani kamar farkon wannan surar da Allah ya ce Qur'ani ga aikin sa litukurjan nata min az-zulumati ila an-nur ita ma at-taura annabi Musa Allah ya siffanta ta da wannan an akhrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur ka karanta musu ya zama sanadiyar fitar su daga zalunci zuwa ga gaskiyar imani sai Allah ya ce wa zakkirhum bi ayyamillah kuma ka musu wa'azi da kwanukan Allah to wannan ayyamillah iya da maganganu da yawa amma magana biyu akan sa ta kaice shine wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai sun ci ayyamillah shine an'amillah ka gaya musu Allah ya muku ni'ima Allah ya muku ni'ima ana yawa mutum wa'azi da wannan ayi ana tunatar da shi Allah ya rufa ma asiri Allah ya ma kaza baiwa ware ba to dan wannan ma ka bi Allah mana ka daina saban Allah hine wadakkihum bi ayyamillah wa'ansu kuma sun ci a bi ayyamil musiba fi umumil madiya ka tunatar da su irin yanda Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu ya halakar da mutanen annabi Hudu ya halakar da mutanen annabi Shu'aibu ya halakar da mutanen annabi Lutu to ka karanta musu wannan hine wadakkihum bi ayyamillah ko dai wancan ko wannan duk an fassara shi da wannan wadakkihum bi ayyamillah ka karanta musu kwanukan Allah a cikin su inna fi zalika alayatin likulli sabarin shakur hakika a cikin wannan akwai aya ko akwai ayoyi amma ga dukkan as-sabar shine kasiru sabar mai yawan hakuri shakur shine kasiru shukur mai yawan godiya duk mai yawan hakuri mai yawan godiya to shine yafi kowa cin riba da moriya daga cikin imamin Allah subhanahu wataala ka siffantu da hakuri kuma ka siffantu da godiya hakuri lokacin musiba godiya lokacin ni'ima an fahimta yasa ma akin Allah ke cewa ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu khair an bin mamaki ga rayuwar mai imani dukkan rayuwar sa alkhairi ne manzo Allah ce idan wata jarrabawa ta same shi sabara sai hakuri fa kana khair Allah wannan hakurin sai zama alkhairi gare shi in kuma ya samu kansa cikin walwala da jin dadi shakara sai godiya fakana khairallah wannan godiya ta zama mai alkhairi in ba mumini ba mai wannan musiba kai hakuri ka shanye alkhairi kuma ni'ima ka gode wa Allah ita ma godiyar hawa ce akwai godiya ta baki alhamdulillah a matsayinka da talaka Allah ya baka lafiya ka dan samu kosai da kunu ka shaka ce alhamdulillah amma kai mai hali kuma ka dauko ka bayar shine alhamdulillah inka an fahimta godiyar ta sha bamban da mai kudi da talaka arama ya dinga karatun alqurani godiyar da yake wa Allah kenan malami ya dinga karantar da addini godiyar da yake wa Allah kenan mai mulki yayi adalci ya gode wa Allah dan kasuwa yayi insafi yayi sauki yayi wa Allah godiya kai ko mai kudi ka dauko ka bayar shine godiyar amma kana da kudi ka ce alhamdulillah haka ne amma kai motsi mana Allah ya samu dace ina ganin zamu tsaya nan insha Allah lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya jikan mu ya jikan mahaifan mu Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madaidaici da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka yafe mana zanuban mu Allah ta'ala ka samu na cikin bayinka da zaka yanta a wannan wata mai albarka Allah ta'ala duk marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala mu kuma ka ƙara mana imani da lafiya Allah ta'ala ka yi mana rahama ka jikan mu ya Allah dukkan wata damuwa da take damu mu Allah ka mana maganinta Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya wannan kuncin rayuwa da ake ciki da tsadar abubuwa na rayuwa Allah ka mana saukin sa Allah ka mana ƙarshen sa da gare ka ya rabbal alamin dukkan masu buƙatu na alkhairi Allah ka biya mana su ya Allah dukkan masu bukatu suna neman tsarin ka daga abubuwa da yawa Allah kuma na tsari Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya akwai yan kasuwa cikin muna addu'ar Allah ya ƙara albarka cikin kasuwancin su akwai ma'aikata Allah ya ƙara albarka cikin albashin su akwai masu aikin ƙarfi Allah ya ƙara albarka cikin kodagon su akwai wanda ba su da aiki da sana'a suna roƙon Allah ya ba su Allah ka ba su mi alkhairi Allah ta'ala dukkan abin da muka sa gaba na alkhairi Allah ka cimma mana dattawan wannan unguwa ga daga ci kullum muna tare da shi da baba shi ma muna tare da shi a kullun Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu lafiya da limaman wannan masallaci da na'ibansa Allah ya musu albarka da sauran al'umma da muke haduwa wajen wannan tafsiri Allah ya wa kowa albarka Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah ta'ala ya samu lafiya mu wani lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.